sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma kin ji Esther ce tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 7 ga watan Oktoba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji wata hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da sabon sarkin masarautar Zazzau mai martaba Alhaji Ahmad Duhu Bamalli, bayan da gwamnatin jihar Kaduna ta naɗa shi a matsayin sarkin Zazzau na 19. Muna tafiya da ƙarin bayani nan gaba. A Najeriya ana sa ran a gobe Alhamis ne shugaba Muhammadu Buhari zai gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2021 a gaban majalisar dokokin ƙasar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Ghana, amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Mahawarar da za a yi a daren yau Laraba tsakanin mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da mataimakiyar ɗan takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris na daga cikin jerin abubuwan siyasa da annobar coronavirus ta shafa. Kamar yadda aka saba, duk wata mahawarar zaben shugaban ƙasa ba a cika mai da hankali sosai ba kan mahawarar mataimaka akan jerin mahawarar da 'yan takarar shugaban ƙasa ke yi, wadda yawancin lokuta take jan hankalin masu kada ƙuri'a. Amma a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ɗan shekaru 74 ya kamu da coronavirus a makon da ya gabata, da kuma tsarin yakin neman zaɓe na taka tsantsan da abokin adawarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ɗan shekaru 77 ke yi, ta yiwu masu kaɗa ƙuri'a su mai da hankali akan mataimakan 'yan takarar da shekaransu ke ƙasa da 'yan takarar, waɗanda za su maye gurbinsu idan buƙatar hakan ta taso. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden dukansu sun faɗa a jiya Talata cewa sun shiryawa muhawara karo na biyu da ake shirin yi mako mai zuwa. Amma batun kamuwa da coronavirus da Trump ya yi ya sa ana jefa ayar tambaya akan matakan kariyar lafiya a wurin muhawarar. Da aka tambaye shi akan matakan kiyaye lafiya don zuwa muhawarar, Biden ya faɗa wa manema labarai cewa yana fata za a bi duk matakan da ya kamata, kuma idan har Trump na da COVID a lokacin bai kamata a yi muhawarar ba. A nashi ɓangaren, Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya shirya tsaf domin karawa a muhawarar ta ranar 15 ga watan Oktoba a birnin Miami. Yana mai cewa muhawarar za ta yi kyau. Tattaunawar da ake yi kan yiwuwar sake bada wani tallafin rage raɗaɗin annobar coronavirus da alamu ta tsaya cak a jiya Talata, yayin da shugaba Donald Trump ya ce bai amanta da ƙudurorin da 'yan Democrat suka gabatar ba, kuma zai ba jami'an gwamnatinsa umarnin su dakatar da tattaunawar da suke yi har sai bayan zaben wata mai zuwa. Trump ya yi waɗannan bayanan ne a wasu rubuce-rubuce da ya yi a shafin Twittersa, ciki har da inda ya ce zai amince da ɗaiɗaikun ƙudurorin ba da tallafi da yawa maimakon matakan da gwamnatinsa ta ɗauka lokuta da yawa a baya a wannan shekarar. Idan aka turo mana ƙudurin ba da tallafi na $1,200 zai isa ga jama'a ba tare da ɓata lokaci ba. A shirye nake yanzu in sanya mishi hannu. Nancy, kina ji? Abinda Trump ya rubuta kenan. Shugabar Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta bayyana zaben a haɗa duk ƙudurorin ba da tallafin coronavirus a wuri guda maimakon a yi su ɗaya bayan ɗaya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tayin Turkiyya na neman zama mamba a ƙungiyar ƙasashen Turai ta EU da alama yana fuskantar koma baya, bayan da ɓangaren zartarwar ƙungiyar ya faɗa a jiya Talata cewa bai ji daɗin abin da ya kira gazawar da Turkiyya ta yi ba wajen raya demokuraɗiyya da yaƙi da rashawa. A rahotonsa na shekara-shekara, kwamitin zartarwa na EU ya ambaci cewa shugaba Recep Tayyip Erdogan na da iko sosai a harkar siyasar ƙasar, abinda ya kawo taɓarɓarewar tattalin arziki da 'yancin fannin shari'ar ƙasar. Rahoton ya kuma ce hukumomin Turkiyya na ci gaba da nuna matsin lamba ga ƙungiyoyin al'umma da kuma kafafen yaɗa labarai. Har yanzu Turkiyya muhimmiyar ƙasar hulɗar tarayyar Turai ce. Ko da yake Turkiyya na ci gaba da ƙara nisanta kanta da EU saboda koma bayan da take samu sosai a ɓangarorin demokuraɗiyya, dokokin ƙasa, haƙoƙin bil'adama da kuma yin katsalanda a fannin shari'a, a cewar kwamitin. Amma Turkiyya da ta fara tattaunawar neman zama mamba a ƙungiyar ta EU a shekarar 2005 ta yi watsi da sakkar da kwamitin ya yi mata tana mai bayyana ta a matsayin nuna wariya a cewar kamfanin dillancin labaran AP. A jiya talata kwararru daga hukumar da ke sa ido kan makaman guba suka tabbatar da cewa sinadarin da aka yi amfani da shi wajen sanyawa mai cakakar gwamnatin Russia Navalny guba daga nau'in gubar Novichok mai illata jijiyoyin bil'adama da aka haramta ne. Hukumar haramta makaman guba da ake kira OPCW a takaici ta ce gwaje-gwajen jini da fitsari da aka yi wa Navalny sun nuna irin abubuwan da ke cikin sinadarin mai guba na Novichok. Ta jirgin sama aka kai Navalny Berlin don jinya bayan da ya fara rashin lafiya a cikin jirgi a Siberia ranar 20 ga watan Agusta. Kasashen yammacin duniya da yawa sun buƙaci a gudanar da bincike a kan batun, yayin da shugabannin kasashen da yawa suke kyautata zaton. Ta yiwu gwamnatin Rasha na da hannu a sanyawa sanannen ɗan adawar guba. Ita dai Rasha ta musanta zargin da ake yi mata na cewa ita ta saka wa Navalny guba. An sallama Navalny ɗan shekaru 44 daga asibiti ranar 23 ga watan Satumba, kuma ya yi alƙawarin komawa Rasha don ci gaba da yin adawa bayan ya kammala zaman inda ake ƙara kula da shi a Jamus.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, ɗazu da rana ne gwamnatin jihar Kaduna a Najeriya ta sanar da
Alhaji Ahmed Nuhu Bamalli
a matsayin sabon sarkin masarautar Zauzau na 19 bayan da aka kwashe wani lokaci ana tantance waɗanda za su maye gurbin marigayi Alhaji Shehu Idris da ya rasu a watan Satumba da ya gabata. Ɗazun nan wakilinmu Isa Lawal Ikra ya samu tattaunawa da Sarki Ahmed Nuhu Bamalli ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kaya.
Alhamdulillah ala kulli halin. Yau muna cike da farin ciki kwarai da gaske, kuma wannan sanarwa da aka yi cewa Allah ya kaddara rincewa mu ne muka gaji yayanmu da kakanninmu, to ba abinda mutum zai yi irin sai farin ciki, don iyakan abinda zai sake na mutum ka ji farin ciki mara iyaka inda ka fito cikin wannan jinsi.
Allah ya taimaki mai martaba rabon sarauta da wannan gida, ana magana kusan shekara 100 ya sarki yake ji.
To alhamdulillahi rabbil alamin, mun gode ma Allah kwarai da gaske saboda mun san yau din nan idan aka shiga watan gobe November zai shiga shekaru 100 kenan da sarauta ta fita gidanmu tun zamanin kakana sarkin Zanzibar Malam Aliyu Dan Sidi, ba sake koma samu wanda Allah ya mishi lidifi ya samu haiwa halifan nan ba. Duk da yake irin tutar Shehu Usmanu kakana Malam Musa Bamalli shi ya karbo ta, to amma sarautar ta fita daga ɗakin mu ta koma wa'insu ɗakunan, to amma kuma farin ciki na shine Allah ya kaddara ni ne kuma wanda ya nufin rincewan a kaina ne sarautar za ta dawo gidan. Da ni duk a rayuwana buri na mahaifina ne ya yi sarautar Zanzibar ba ni ba, to Allah ya kaddara irin cewan kuma babu shi, to shi ne kuma gashi Allah ya kawo hukuncin ijtihadi da suka yi da kuma nufin Allah cewan wannan sarauta ta sauka a kaina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eto abinnan jayayya na sarauta ba gaba bane, saboda in aka duba duk ɗakin sarautar nan da ke Zaria ina da alaka da su, kamar gidan bare-bare ina da alaka na jini ma da su, wanda ke kakannina da dama ta dangin nono na sun fito ta gidan sarautar bare-bare. Saboda haka yin sarauta na ƙasar Zazzau kamar gidan bare-bare ne suka yi sarautar nan, haka kuma gidan Katsinawa su ma akwai aurataya tsakaninmu da su. Yanzu kamar matata yar marigayi sarkin Zazzau Shehu ne, to saboda haka ba wai irin zan ce wai irin don an fafata neman sarauta kuma an yanke hudda kenan ba. Wajibi ne a gare mu mu duba su mu rike su bisa amana, saboda mutum ka dauki alqur'ani ka rantsa, ko baka dauki alqur'ani ba an rantsar da kai cewa za ka yi adalci, sannan kuma za ka rike mutane bil haqi, to nan ko ya zama farali a kanka ka rungume kowa da kowa ba wai kawai na dakin sarauta ba.
To a gaida Isa Lawal Ikra. To a Najeriya a gobe Alhamis ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai gabatar da kasafin kudin shekarar 2021 a gaban majalisar dokokin kasar, wanda yawansa ya kai naira triliyan 13, ya kuma zarce na wannan shekarar da muke ciki da naira triliyan 3. Ga Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoto da ta hada mana daga Kaduna.
Intention of 2020 appropriation bill. May I crave the kind indulgence of the distinguished Senate to grant me the slot of 11 hours on Thursday, 7th October 2020, to formally present the 2021 appropriation bill to the joint session of the National Assembly. While I look forward to addressing the joint session, please accept, Mr. Senate President, the assurances of my highest regards. Yours sincerely, Muhammadu Buhari.
Shugaban majalisar dattawan kasar kenan, Senator Ahmad Lawan, da yake karanta wasikar da shugaban kasar ya aika musu a yayin soma zaman majalisar a jiya Talata, ana dai sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai gabatar da kasafin kudin shekarar 2021 a taron hadin gwiwa na majalisun dokoki biyu a kasar, da misalin karfe 11 na safiyar ranar Alhamis. Trinidad majalisar zattaswa kasar ta amince da kudirin kasafin kudin na naira triliyan 13 a matsayin kudin da kasar ke son kashewa a shekara mai kamawa, wanda kari ne akan kasafin kudin shekarar da ake ciki da ke sama da naira triliyan 10. Ministan harkokin kudi a kasar, Hajiya Zainab Ahmad Shamsuna, ta yi kari da cewa
mun yi kan kokarin mu mun fitar da abin da muka san cewa zai yi, saboda kashe triliyan 13 ga gwamnatin tarayya kudi ne ɗan kadan in kariya su dalar America 35,000 kenan kawai.
A makon da ya gabata ne shugaban majalisar dattawan kasar Ahmad Lawan ya ce majalisar za ta bada wata daya don hukumomi da ma'aikatu su fito kare kasafin kudi, dalilin da ake ganin shugaba Muhammadu Buhari ya cika alƙawarinsa akan lokaci na mika kasafin kudin ga majalisa domin ganin an fara aiki da shi a farkon shekara mai kamawa. Sai dai a cewar Senator Ahmad Babbakaita da ke wakiltar jihar Katsina, aiki ya ragewa majalisar tarayyar kasar wajen tabbatar da hakan.
Yanzu nauyi ya koma kan majalisar tarayya don a aiki kan shi wannan kasafin kudi ya zama cikin shiri kafin January shekarar da ke kama in Allah ya sa muna dare. Za a ga ƙari na yawan kasafin kudin da aka sa wanda ya kai wurin triliyan 13.
A cewar mahukuntan kasar, gwamnati ta yi nasarar aiwatar da akalla kashi 68 na kasafin kudin wannan shekara ta 2020 zuwa watan Yulu da ya wuce. Trinidad gwamnatin Buhari ta bullo da tsarin fara kasafin kudin shekara-shekara daga watan Janairu zuwa watan Disamba. Shamsiya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman.
A kokarin da take yi na hana shigowa da kayayyaki ba bisa ka'ida ba, gwamnatin tarayyar Najeriya na ci gaba da rufe bodar kasar, wato iyakokin kasar, don jawa masu mogar makamai, shinkafa, tsofaffin tayoyi, gwanjon tufafi, man girki, birki zuwa cikin kasar Najeriya da dai sauransu. Gwamnatin tarayyar Najeriya da ma wasu masana tattalin arziki sun yi amannar cewa tarnaƙin hana shigowa da shinkafa ta doron kasa zai taimaka wa manoman Najeriya, kana zai haɓaka ƙaruwar kuɗaɗen shiga ga gwamnati tare da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. To ko me 'yan Najeriya za su ce a game da rufe iyakokin ƙasar nan, wato border, ga wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo.
Sunana Alhaji Yusuf Abubakar, magayakin sharkin sasa Ibadan. Alhamdulillah, rufe border ya jama mun kashi biyu na watunani. Na farko shigo da makamai da miyagun mutane da su shigo ƙasar mu na Najeriya su je su yi tahari su koma, an samu shi gaba ga wannan bangare, da kuma masu basukori wanda kuma ba su iya su yi kosan diti da sauransu. Yanzu kaskiyar Najeriya ta samu shi gaba, ana samu kosan diti wanda ba a samu shi gaba ba kaskiyar fisabilillahi na watunani. Yanzu abun shi a takashe shinkafa ta fi karfi talaka, tunda shinkafa bai wadata a gida ba. Yanzu shinkafa buhu daya yar gida ma fa za a ce naira 25-26, kaga ta fi karfi talaka. Amma an ba haka ba, bangare guda biyu da na faɗa da farko na bangaren makamai da miyagun mutane da kuma bausakoli da sauransu, gaskiya an samu ci gaba.
Talakawa na kukan cewa abinci yayi tsada musamman shinkafa a sakamakon rufe wannan boda, me za ka ce?
Haka yake, gaskiya ne shinkafa yayi tsada kuma rufe boda nan da an kai ina shiki abinda shinkafan nan tayi tsada, amma tsada kayan nan da muke gani shi da sauransu ba shinkafa kadai bane, an rufe boda da ba rufe boda ba, kaga wannan abu ne da ya zo ga Allah ba gwamnati bane. Gwamnati ba dan ya rufe boda kaya tayi tsada ko shinkafa tayi tsada a takashe ba dalili wannan bane. Abinda ya sa ya rufe boda dai mun gani a kasa, saboda makamai da sauransu da ake shiga da sauransu da bazukurin da ake da kwason da sauransu suna gudu ga kwason da sauransu aka sa, kaga wannan shi ma mun gani a kasa. Saboda haka yanzu kayan tsadan da muke gani dai a takashe fi sabilillahi ko a rufe boda ko a rufe boda, bal Allah ya kawo lokacin shi ne ba saboda a rufe boda bane a nawa tunani.
Kana ganin cewa rufe wannan boda shine yasa ake samun karin kudaden shiga ga gwamnatin tarayya?
Kwarai kuwa an samu wannan kamar an samu confirm an samu.
Abubakar Joji aka ce min Argungu, to boda ai ba ita kace ce mu, Allah kace ce mu,
to rufe tana da amfani ko bai da?
Yana da.
Menene amfanin sa?
Halar shiga da makamashi a wajenta.
Me ne na biyu?
Shigan iska cikin kasa.
Mutane da yawa suna kukan cewa shinkafa ta tsada kuma abinci ya tsada a sakamakon rufe wannan boda, me za ka ce?
To boda ai ba ita kamar shinkafa ba, Allah shi ka bada abinci,
amma tana ake shigowa da ita musamman ta doron kasa.
Shinkafa shigowa waje ba ita kace ce mu, Allah kace ce mu.
Me za ka ce a game da kukan da mutane ke yi na tsada abinci ko kuma shinkafa?
Wannan kuma lokaci ne wanda Allah ya kawo,
ba rufe boda bane.
A'a, lokaci ne wanda Allah ya kawo.
Suna Tawfiki Adeleke, Allah mun ba Buhari yakuri da Allah, gwamnati abude muna boda da Allah, muna shawiya do abinci ya tsada, mun bude goda da Allah ta muke mu talikawa muna banu muna so.
Amma wasu na cewa rufe bodan yana da amfani domin yana hana a shigo da makamai, yana hana masu tada zaune tsaye su shigo cikin kasa da dai sauransu.
Lalle gaskiya ne, amma mu talikawa ba mu jin dadi ba, mun bude boda mun ga akwai matsala kuma.
To kana gani a saki rufewa idan akwai matsala?
A saki rufewa mana to ya sa mun yanzu kai abun ba cewa tun lokacin corona kai mu talikawa ba mu jin dadi ba, gwamnati ta muke mu da Allah.
Sunana Muhammadu Bello, me zaka ce a game da ci gaba da rufe boda da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi?
Game da abin rufe boda, babu ci gaba ga talakan Najeriya.
Saboda mi?
Saboda dai abincin gida da yake taimaka muna yau ya hana waje tsada, babu sauki gare shi. Kuma mu talaka mun zabe don mu samu sauki.
Wani irin abinci?
Shinkafa, dawa, gero zuwa masara. Yanzu buhun masara abin 6,000 zuwa 20,000 yake, dawa 21,000, gero 22,000, shinkafa yanzu wannan wadda ake cintar dutse yau buhun ta koma 60,000 ta gida kenan, babban buhu kenan, ana sai da muna kwango na 800. Sai kai kamar kana ka samu 800 ka zo ka saya kwango guda bai isa ka gidanka.
To kafin a rufe boda nawa ake sai da kwangon shinkafa?
A yi a rufe boda abin da ka sai suwa saboda Allah, ana sai 150 ana sai 450.
To buhun masara ko buhun dawa fa?
Lokacin na sai da buhun masara 8,000, 10,000.
To ana ka gani me ya kawo wannan tsada abinci?
Abin da kaja da wannan abincin boda da an ka rufe abinci waje bai shigowa, kuma na gida su kuma suna cutar talakawa, ana dauka na kai waje har Najeriya, nan talaka kai kana son ka sai da sauki baka samu. To mu kuma wannan abun ba ci gaba ne gare mu ba.
A wasu na ganin cewa rufe boda ya taimaka wajen sama wa gwamnati kudin shiga.
Eh to amma gwamnati ta samu talaka ne son ka zabe shi, ba samu komai masa wahala.
Sunana Alhaji Uba Awal Hakima Ayika a fadar sarkin Hausa Ambad. Eh ci gaba da rufe boda mu a ƴan Najeriya, talaka Najeriya, mu a wajen mu asara ne, bakin ciki ne, domin babu ci gaba illa ci baya.
To amma an hana mu makamai shigowa, kuma an hana masu fasa kauri walwala ko kuma wata yawa domin ma kasa zagon kasa.
Eh to duk da an hana shigowa har gobe zagon kasa akewa kasa ba dina ba, kuma gwamnati kullun tana mana iwon cewa tana kare mu ko da wani lokaci, kuma kariyar na yanzu ta gagara. Daga can an wancan jaha an kashe mutum kaza, shi wannan jaha an kashe mutum kaza, sai wannan jaha an kore dukiyar jama'a da dukiyar su da dabbobin su an kore an tabbata su, kaga babu tsaron kenan, makaman ba su yi amfani ba kasa.
Wannan rufe boda ya sama wa gwamnati kudaden shiga masu yawa domin ta yi ayyukan raya kasa da gina kasa, kuma da samun mutane kamar kiwon lafiya da ilimi.
To kudin shiga da gwamnati ta samu mu ba mu gani ba, domin an ce wai an zubar a kasa kowa zai gani, mu ga an zubar a kasa mun gani ba. Kudin shiga ma an ya shigo aljihun gwamnati ya rage wanda suke gwamnati, su suka san yadda ya shigo, su suka san yadda wannan kudi ya fita tsakanin su.
Da a ce ka bada shawara game da ci gaba da rufe boda, me za ka gaya ma gwamnatin tarayyar Najeriya?
Eh to ni ina yi kira gwamnatin tarayya da ta buɗe boda, in ta buɗe boda a wannan lokaci ne harkokin arzika na yau da kullum tsakanin masu shige da fice kowa ba zai kuka ba, duk dan Najeriya da yake a game da wannan harkoki dashi zai murna da boda a buɗe take.
A ni ne Adu Suleiman sarkin Hausawan Akele Ibadan. To game da rufe boda a matsayin shekaru na wanda na san inda China suka fara a ido na, to wani abu can baya ya bani sha'awar da kafin gwiwa cewa za mu hai. To amma daga karshe abin da ya kwaca mu rai shine mahukuntan da ke kanmu a yanzu sai zamanin sun zama mawadata da jin daɗi, wanda ta kare akan mu, maimakon da su da China suka yi sama da kasa sai muga su sun dukufa wale irin su daya yau gashi sun hayi a idan mu to amma yanzu mahukuntan mu sun hau sama mamma 30 mu a muna karkashin kasa su suna cikin wadata mu mun zama kasan kasa to wannan abu shi sai rufa bodo a waje na ma ni bin ga tasirin da nake fatan in samu a cikin ta
to amma kasar China ta dauki shekaru da yawa da rufa bodo kuma suka zauna a cikin wannan yanayin harkoki da abubuwa suka inganta me yasa ku a Najeriya ba ku bada goyon baya domin a ci gaba da rufa bodo ko harkoki za su inganta
a matsayin kenshi ba mahukuntan mu da ke kanmu sun ki yadda mu da su mu rungumu wahalar tare su sai suka suba kansu suna cikin wadata in mu da su muna matsayi daya inda muke gwagwarmaya babu suna su ma babu da abun tiri ya kai amma sun yi sama da mu
to amma suna cikin kasar da aka rufe bodo har yanzu a cikin Najeriya
a cikin wadata suke na kasar kasar ma ta lallace masa shi kamar ya koma kabari ne su kuma sun hausa man dororiya
to amma babu yanda za a yi a ce cikin kasa kowa da kowa ya zama mai arziki ko kuma kowa da kowa ya zama matalauci
ai ko a China akwai masu arziki amma ba yan siyasa gaba daya ba yan kasuwa da na a kasuwancin su kana iya arziki a kasuwanci ka kana iya faduwa
to ne ni Alhaji Salahu Maruf state chairman Cattle Breeders and Dealers of Nigeria your state chapter rufe border nan in mun duba shi sosai ina da chawo a bangare burare wanda sun riga sun saya kafan su biyu biyu kamar suna da komai da komai wanda wani ma yace sai ba su haro sai su kishi cewa ba sa so amma rufe border yanzu inda mu a Nigeria inda muna da ayuka abincin tamu wanda muna da shi yayawa yafi mamu yawa wani gari kuma ina tambaya cewar mu turo musu ba sai mun rufe border amma border ma da kanshi sai rufe da kanshi amma me muka da shi yanzu
to amma wasu kasashen duniya sun ci gaba da suka rufe border baka ganin mu ma idan aka dauki lokaci za mu samu wannan alfanu kamar yanda kasashen waje suka samu
inda mun bi kaida
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla an gaishe ka Hassan Tambuwal yanzu kuma bari mu shakata da wannan na gaba
wasanni a takaice
kuma sai a san tokotoko na dabda kullar jejeniya da filin munira wanda kani yake ga filin mutari a lokacin da aka buɗe kofofin yin transfer a nan kasar game da abin da wani rahoto ya faɗi ne tsohon dan wasan na CFR Kluge ya aminci ya rattaba hannunsa a bisa yarjejeniya da Porcupine Warriors kuma ana jin kan ƙarshen makon nan hakan din zai tabbata Munir dai ya shirya shiga kwatakwane a kyauta bayan ya kammala zamansa da club din kasar Russia na Premier FC Tambov babban mai koyar da Black Stars wasa CK Akono ya kaso ma aikinsa ranar talata da murance a Atalia kasar Turkiya gabanin wasannin sada zamunci guda biyu da Ghana za ta yi da Mali da kuma Qatar
Akana da mataimakin sa David Duncan ba su yi wani wasa ta kamai me batun da aka nada su wannan matsayin a cikin watan Janairu shekaran nan a dalilin dakatar da wasannin samun cancanta shiga gasar cin kofin Africa da aka yi a Marisin shekara ta 2020 nan. Black Stars dai za ta yi wasan sada zumunci ne da Mali a ranar Juma'a 9 ga watan Oktoba gabanin karawa da dasi bayan kwanaki uku da Qatar a kasar Turkey. An kasar Ghana haifuwar Faransa Alexander Djiku ya haɗe da Black Stars a sansanin su da a kasar Turkiya gabanin wasannin sada zumunci da za su yi da kasar Mali da Qatar. Djiku dai an haife shi ne a Montpellier kasar Faransa kuma ya gwamace yayi wa kasar Ghana a Afirka ta Yamma wasa na ainihin kasa da kasa bayan ya tattauna da mai koyar da wasa na Black Stars CK Akuno.
Damben zamani
DK Poison wadda shi ne dan damben da ya fara ciwa kasar Ghana kambi a ajin na featherweight bayan shekaru 45. Yau Allah ya sa gwamnati shugaba Akufo-Addo ta amince ta biya shi kudin da yake bi kasar bashi dala 45,000 wadda daga kudin biyansa ne bayan fadar da yayi da shi da Rube Olivares inda ya karbi kambin na duniya tunko a wannan lokaci yake ta bin a bashi wannan kudi abin yake ya sai wannan gwamnati ce ta tsaya daram dakau ta ce lallai a biya shi kudin shi. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To da wannan kuma muka zo labarai a takaice.
Da za a yi a daren yau Laraba tsakanin mataimakin shugaban kasa Mike Pence da mataimakiyar dan takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris na daga cikin jerin abubuwan siyasa da annobar coronavirus ta shafa. Kamar yadda aka saba, duk wata muhawarar zaben shugaban kasa ba a cika mai da hankali sosai ba kan muhawarar mataimaka akan jerin muhawarar da yan takarar shugaban kasa ke yi wanda yawancin lokuta take jan hankalin masu kada kura'a. Amma a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ɗan shekaru 74 ya kamu da coronavirus a makon da ya gabata da kuma tsarin yakin neman zabe na takatsantsan da abokin adawarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ɗan shekaru 77 ke yi, ta yiwu masu kada kura'a su maida hankali akan mataimakan 'yan takarar da shekaransu ke ƙasa da 'yan takarar. Tattaunawar da ake yi kan yiwuwar sake bada wani tallafin rage radadin annobar coronavirus da alamu ta tsaya cak a jiya Talata yayin da shugaba Donald Trump ya ce bai amanta da kudurorin da 'yan Democrat suka gabatar ba kuma zai ba jami'an gwamnatinsa umarnin su dakatar da tattaunawar da suke yi har sai bayan zaben wata mai zuwa. Trump ya yi waɗannan bayanan ne a wasu rubuce-rubuce da ya yi a shafin Twittersa, ciki har da inda ya ce zai amince da ɗaiɗaikun ƙudurorin ba da tallafi da yawa maimakon matakan da gwamnatinsa ta ɗauka lokuta da yawa a baya a wannan shekarar. Tayin Turkiyya na neman zama mamba a ƙungiyar ƙasashen Turai ta EU da alama yana fuskantar koma baya bayan da ɓangaren zartarwar ƙungiyar ya faɗa a jiya Talata cewa bai ji daɗin abin da ya kira gazawar da Turkiyya ta yi ba wajen raya demokradiyya da yaƙi da rashawa. A rahotonsa na shekara-shekara, kwamitin zartarwa na EU ya ambaci cewa shugaba Recep Tayyip Erdogan na da iko sosai a harkar siyasar ƙasar, abinda ya kawo taɓarɓarewar tattalin arziki da 'yancin fannin shari'ar ƙasar. Rahoton ya kuma ce hukumomin Turkiyya na ci gaba da nuna matsin lamba ga ƙungiyoyin al'umma da kuma kafafen yaɗa labarai.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da editan yau Mahmud Lalo, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da kuma injiniyanmu na yau ni ce taku Binta Esero nake muku fatan alkhairi. Kwana lafiya, ma'assalam.